Assalamu alaikum. Masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta a bangaren gado aikin gwamnati da ma waɗanda suke retire da sauransu. Haka nan shirin na duba batutuwan kare haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa. A yau za mu duba ƙorafin ma'aikatan hukumar wutar lantarki a Najeriya don zargin zambar cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Kunal. Sabon shirin zai shiga hukumar samar da wutar lantarki ne ta Najeriya TCN. Bayan duba batun tsafin ma'aikatan hukumar a tsohon hukumar PHCN da aka sallama daga aiki tun shekarar 2013 ba tare da biyan haƙƙoƙi da dama ba. Ma'aikatan hukumar sun rubuta ƙorafi da shirin nan ya samu kwafi kan zargin ɗaya daga manajojin hukumar mai kula da sashen ayyuka, Injiniya Joseph Chiroma Almajiri, da neman bin ta bayan gida wajen nemo ƙirƙiro muƙamin darakta mai cikakken iko na ayyuka da zai ba shi damar ci gaba da aiki ba katsalandan. Ma'aikatan a ƙorafin da manyan jaridun Najeriya suka wallafa sun ce ƙirƙiran muƙamin ya yi hannun riga da dokar kafa hukumar ta 2005. Kazalika a takarda da ma'aikata masu ƙorafin suka damƙa hukumar yaƙi da cin hanci ta ICTC sun zargi Injiniya Joseph Chiroma da shirya horarwa ga ma'aikata ba tare da tiya koyon horon ba don rubda ciki kan kuɗin. Hakan sun zarge shi da haɗa baki da wani kamfanin ƙasar China da bai ƙware ba wajen kwangilin layin wuta wanda ya taso daga Mando, Kaduna zuwa Rimin Zakara a Kano, inda suka yi zargin an tsara ba da tukuncin dala miliyan 1.5 da hakan ya hana kamfanin Transtrail Lightning Limited samun aikin. Mun tuntuɓi Injiniya Joseph Chiroma, wanda da farko ya amince zai yi martani kan zargin, amma daga bisani ya ci gaba da yin magana a lokuta daban-daban da aka tuntuɓe shi. Yana mai cewa babban daraktansa da ministan wuta ne za su kare shi ko sun san irin aikin da yake yi. Kazalika ya ce ba zai so yin magana ba kan mutanen da bai san ko su wane ne ba. Babban sakataren kungiyar kwadugo ta kamfanin TUC Kwamarin Nuhu Abayo Toro, wanda kungiyarsa ce ke kula da manyan ma'aikatan TCN, ya ce za su gudanar da bincike kan zargin kuma ba za su yi ƙasa a gwiwa wajen ɗaukar matakin da ya dace ba.
So alhamdulillah, kungiyar kwadago ta TUC a ƙarƙashin shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo na farko tana tir da wannan yunkuri da wannan ma'aikaci na gwamnati yake kokarin yi ya mai da hannun agogo baya. Wannan ba daidai ba ne, zalunci ne, kuma kungiyar kwadago ta TUC za ta kalubalance shi har sai yanda ƙarfinmu ta ƙare, domin ba daidai ba ne ka yi ƙoƙarin canja salon tafiya a tsakiyar tafiya. Abu ne wanda ba za mu amince da ita ba, domin mun sani zahiri suna yi ne domin son zuciyarsu, suna ƙoƙarin tabbatar da wata ajenda ne nasu wanda ta saba wa ka'idan aiki a Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka muna magana da ƙungiyarmu da take kulawa da ma'aikatan TCN da kuma ma'aikatan wutar lantarki gabaki ɗaya na Najeriya, SAEC, kuma muna tare da su 100%. Za mu tabbatar cewa wannan hanyar da shi wannan ma'aikaci yake kokarin ɗauka ba ta haifi ɗa mai ido ba, insha Allah.
Wato su ma'aikatan suna nuna kamar akwai matsaloli ma da suka shafi amfani da ofishi da shi wannan babban manaja na sashen ayyuka, wato shi Joseph Almajiri Chiroma yake yi, wanda ya shafi ko hulɗa da 'yan kwangila ko ƙara wasu abubuwa. Yanzu bayan nazarin waɗannan takardun, wani mataki za ku ɗauka?
To alhamdulillah, mataki na farko shi ne za mu yi ƙoƙarin mu samu zama da shugabannin TCN ɗin ita kanta gabaki ɗaya, gwada musu cewa wannan yunkuri da shi wannan bawan Allah yake ƙoƙarin yi ba mu amince da shi ba, domin yunkuri ne da zai take haƙƙin wasu, da zai tabbatar da rashin adalci, da zai kuma jawo saɓani tsakanin ma'aikatan da kuma ƙungiya, da mu ma mu ƙungiyar kwadago gabaki ɗaya a Najeriya, domin ƙungiyar kwadago kana sanar cewa an gina ta ne akan adalci, akan kare haƙƙi, kuma shine ummin aba'isin dalilin da yasa ba za mu yadda da wannan yunkuri na wannan ma'aikaci ba, saboda haka za mu tunkare su, za mu zauna da su mu gwada musu yanda aka kure kuma rashin gamsuwar mu da abin da yake yi da abin da kuma yake kokarin yi, kuma mu ba su wa'adi, mu ba su lokaci kalilan su tabbata sun gyara. In ba su gyara ba, ina so in tabbatar maka da cewa kungiyar kwadugo za ta dauka tsauran mataki a kansu na tabbatar da cewa an yi adalci.
Kuma da dutsoro mun ga sun rubuta korafi zuwa ofishin ministan harkokin wutar lantarki, sannan kuma sun rubuta zuwa ga hukumar yaki da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnati ICPC, suna neman a dau matakai, amma dai zuwa yanzu dai duk da dai ba a samu amsoshi na kai tsaye ba. Ya nuna ita kungiyar TUC za ta shigo cikin wani al'amari domin ta bincika gaskiyar abubuwan da ke faruwa kenan.
Insha Allah za mu shigo, muna mun riga ma mun shiga dumudu kamar ICPC da kai magana. Idan mu muka ba da dan lokaci mu ga su ma ba su yi komai ba, muna haƙƙi ne a kanmu na tabbatar da cewa su ma mun rubuta musu wasiƙa ko mun ziyarce su, mun ziyarci shugabansu mu gwada masa cewa wannan kalubale ne kuma muna buƙatar a gaggauta tabbatar da cewa an bincika domin samun hanyoyi ko kuma tabbatar da cewa an yi adalci. Sannan ma'aikatan da kuma take kulawa da TCN, idan mun zauna da ita kanta TCN muka ga babu wani galaba da muka samu a tabbatar da cewa an yi adalci, ina so in tabbatarwa masu sauraro cewa hanyoyin bin kadin ma'aikatan TCN suna da yawa, kuma in Allah ya yarda za mu bi mu tabbatar da cewa an musu adalci. Sannan wannan yunkuri da ake so a yi na zalunci bata tabbata ba a ma'aikatan TCN na Najeriya.
Kwamarannu a baya tore kenan, mun yi kokarin tuntuɓar ministan wuta injiniya Abubakar Aliyu wanda aka tura korafin don ɗaukar mataki, amma bai amsa saƙonmu ba zuwa fara wannan shiri. Hakanan shi ma daraktan ilmantarwa na hukumar yaƙi da cin hanci ta ma'aikatan gwamnati ICPC Baba Ashir ya ce ba sa sako-sako da irin wannan korafi. Yana mai shawartar ma'aikatan gwamnati su rika amfani da damar da hukumar ta buɗe ta tsegunta duk wani zargi na almundahana a asirce don ɗaukar matakin da ya dace na rage mazambanta a tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya.
ICPC bisa dokan da ya kafa ICPC, muna kwadaitar da jama'a cewa idan sun ga irin wannan hali na rashin gaskiya, to su garzaya su kai korafi wa hukumar ICPC ta yin amfani da kafofi da dama. Na ɗaya daga cikinsu lambar waya da zan bada yanzu 0800-222-4272. Kalma guda 12 ne, ba kamar yadda muka saba ganin wato alƙamulan 11 ba. Yawwa, to wannan shine ake kira a turance smart toll free line, wanda ko kwana kai kana magana da ICPC a wannan waya din ba wanda zai caje ka ko kabo, kuma ba dai ka kira a ce ba dauka ba. Ma'aikatan mu suna nan, kwana suke a wajen, suna canjin aiki, wannan yazo ya ini, wannan kuma yazo ya kwana. Saboda haka wannan waya da na kira lambar waya, duk wani dan Najeriya, kuma ba dan Najeriya ba, in dai har yana cikin Najeriya, ya kira wannan lambar ya yi korafi a kan wani almundahana ko wani rashin gaskiya a ma'aikatu, in Allah ya da ICPC za ta ɗauki mataki. Sannan kuma muna da yanar gizonmu www.icpc.gov.ng. Idan kuma mutum bai samu daman yin amfani da waɗannan kafofi ba, ya iya rubuta ƙorafinsa kai tsaye zuwa hukumar ICPC, ko dai a headquarter nan Abuja ya zai bada, ko kuma a ofisoshinmu da ke jihohi. To kaji yadda abubuwan suke, amma alal haƙiƙa kamar yadda ka ce, muna ƙarfafa gwiwa wa 'yan Najeriya, har ma da abokan Najeriya waɗanda suka shigo domin harkan kasuwanci daga ƙasashen waje, idan an cuce su ko kuma sun ga wani cuta da ya shafi ma'aikacin gwamnati ko kuma kamfanoni, muddin dai mutum ya amfani da matsayinsa na wato da aka bashi na amana ya cuci jama'a, to lallai a gaggauta kai mana korafi hukumar ICPC.
Malam Baba Ashir, to irin wannan korafi da ma'aikatan wuta suka rubuta kan injiniya Joseph Chiroma almajiri din nan, yanzu daga nan in kun samu irin wannan korafi, wani mataki kuke dauka ne?
ba zan yi magana akan korafi kai ce ba inda a gaskiya idan muka samu korafi na farko dai sirri ne saboda ba ma san shi wanda aka yi korafi akan sa ya juya baya ya huce haushinsa akan wanda yake zaton cewa an yi shi yayi korafin nan to shi yasa dokar mu bata bada dama mu yi tsokaci akan duk wani korafi da aka aiko mana ba
Shirin ciki da gaskiya yana baiwa injiniya Suro damar shigowa don kare kansa. Haka nan shi ma ministan wuta na Najeriya wanda takardar korafin ta tsufa a hannunsa ya shigo shi ma don ya bayyana mana matsayarsa. Masu sauraro sai a biyo mako mai zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. A madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya daga nan Washington DC ni Sarki da Hakim Gumi ke cewa mu kasance lafiya.